Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 18 ga watan Disamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Nan ba da jimawa ba, ƴan majalisun dokokin Amurka za su kada ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump tun bayan hukuncin kisa da aka yanke wa tsohon shugaban ƙasar Pakistan. ƴan adawa suna nuna jin daɗin su. Haka kuma wani rahoto ya nuna cewar an rage kisan 'yan jarida a faɗin duniya.
To, a cikin shirin namu na yanzu, kamar yadda kuka ji a kanin labarai, za ku ji halin da ake ciki game da batun shirin kada ƙuri'a tsige shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba. Muhammad Lalo da Madina Dahir mai shanu na can gaban ginin majalisar yanzu haka. Bayan haka, za ku ji cewa majalisar dokokin Najeriya ta samu amincewa buƙatar neman gyaran ginin majalisar. Sai dai wani masanin tattalin arziki ya ce,
mu da muke Abuja mun san ai majalisa din. Yoshe aka gama sabon ginin sa bangaren nan da yanzu aka ba majalisan wakilai. Wannan rashin majin tausayin talakan Najeriya ne ma a ce wai za a dau irin wannan makudan kudin nan to a kawaita kina a gyara. Bai kamata ba.
Abubakar Ali kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba zai tsaya takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2020 a ƙarƙashin jam'iyyar MPN. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba ake sa ran majalisar dokokin Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump, wanda zai shiga cikin sahu na uku a cikin wanda suka fuskanci tsigewa a tarihin ƙasar, kamar yadda majalisar ta gindaye wasu ka'idoji da za a bi a wani zama da ta yi jiya Talata. Za a kwashe sa'o'i 6 ana muhawara akan hujjojin da aka gabatar da suka hada da cewar shugaban ya yi amfani da ƙarfin mulki ba bisa ka'ida ba, inda ya buƙaci ƙasar Ukraine da ta shiga cikin harkokin zaben ƙasar mai zuwa na shekarar 2020. Kana da haramta ma majalisa ta yi aikinta, wanda ya haramta mu mukarrabansa su amsa sammaci da majalisar ta aika musu don su zo su ba da bahasi kan abin da ya faru a wannan bincike. Za a fara kada ƙuri'ar ne da yammacin yau, wanda a daidai lokacin kuma shi shugaba Donald Trump zai gabatar da jawabi a wani taron yakin neman zaɓe a jihar Michigan. ‘Yan jam'iyyar Democrat ne dai ke da rinjaye a majalisar, wanda hakan ke nuna cewar ƙudurin na tsige shi shugaba Donald Trump zai wuce, ko da kuwa ‘yan adawa na jam'iyyar Republican ba su amince ba, sai majalisar dattawa kuma ta fara duba lamarin a watan Janairu. Duk dai da cewar ‘yan Republican ke da rinjaye a majalisar dattawa, kuma babu alamar cewar za su amince da tsige shugaban Donald Trump a lokacin. Manyan jam'iyyun siyasar ƙasar Pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar Pervez Musharraf. A jiya Talata, kotun ta yanke wa Musharraf hukuncin bayan da ta same shi da laifin cin amanar ƙasa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Pakistan People's Party Bilawal Bhutto, wanda ɗa ne ga tsohuwar firaministan ƙasar da aka yi wa kisan gilla, wato Benazir Bhutto, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar mulkin demokaradiyya shi ne tsari mafi inganci da ake ba da damar samun ramuwar gayya, wannan shine karan farko da aka rubuta aka gurfanar da shugaban mulkin soji kuma aka yanke masa hukunci a kasar ta Pakistan. Musharraf dai yana kasar Dubai inda yake jinya. Ya karbi mulkin kasar ne a shekarar 1999 bayan wani juyin mulki da yayi. Shari'a da 'yan majalisun kasar sun ba shi kariya akan juyin mulkin da yayi, amma dokar ta baci da ya kakaba a shekarar 2007 ita ce ta kai shi ga wannan hukunci da aka yanke masa. Tuhumar dai ta dade a kotu ana jayayya akan ta tun daga shekarar 2014 bayan da aka tsare shi. Amma a shekarar 2016 an ba shi izinin fita kasar don zuwa neman magani a wata kasa. Waɗansu ke ganin cewar hakan ya biyo bayan wani sa hannu ne da manyan sojojin kasar suka yi. Adadin 'yan jaridu da ake kashewa a faɗin duniya a wannan shekarar ta 2019 ya ragu matuƙa. Shi ne mafi ƙaranci a cikin shekaru 20. Wasu yunkurin da wasu 'yan ƙungiyoyi da suka bayyana hakan cewar an samu raguwar matuƙa baya ga kisa da ake yi ma 'yan jarida. Wata ƙungiya mai rinjaye da take da mazauninta a birnin New York, Protect Journalists da kuma Report Without Border, duk sun fito da wani rahoto a jiya Laraba, a jiya Talata, wanda ke da kama da juna. Duk rahotannin sun ta'allaka ne akan wasu sahihan sakamakon bincike masu zurfi da aka gudanar. Ƙungiyar CPJ ta ce an kashe 'yan jaridu 25 da ke bakin aiki a shekarar 2019. Wannan shi ne adadi mafi ƙaranci tun daga shekarar 2000, inda kuma ita aka kashe 'yan jarida 21. Ita kuma ƙungiyar RSF cewa ta yi an kashe 'yan jarida 49, adadi mafi ƙaranci kuwa shi ne wanda aka kashe mutane 36 a shekara ta 2003. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karɓuwa a zauren Majalisar Dokokin Indiya, wacce gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ke da rinjaye, kaɗan daga cikin jami'an gwamnatin ne suka hango cewar wannan gabatar da ƙudurin zai fuskanci matsaloli. Tun da makon da aka amince da sabuwar zanga-zanga aka amince da dokar, zanga-zanga ta ɓarke a sassan ƙasar ta Indiya, ana ta ƙona motoci, sannan dubban ɗalibai daga manyan jami'o'in ƙasar suka yi tattaki na nuna adawa, yayin da ma waɗansu 'yan jam'iyyar adawa suka shiga wannan zanga-zangar wacce ke neman a soke dokar. Wannan zanga-zangar ita ce babbar ƙalubale ta farko da gwamnatin Modi ta fuskanta tun bayan karɓar mulki da yi shekaru 6 da suka gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau Laraba 18 ga watan Disamba wata rana ce ta tarihi a Amurka, a yayin da 'yan majalisar wakilan ƙasar Amurka ke shirin kada kuri'a akan tsige shugaba Donald Trump. To kai tsaye muna tare da Muhammad Lalo da Madina Dahir Mishanu da yanzu haka suke can gaban ginin Majalisar Dokokin Amurka. To Muhammad, wani hali ake ciki yanzu?
To Maryam, sannun ku da aiki. Yanzu haka dai kamar da kika faɗa, muna gaban Majalisar Dokokin Amurka inda yanzu haka ce an riga an fara zaman sauraron muhawara daga bangarorin wato mambobin majalisar da ke wannan zaure, wato bangaren 'yan Democrat da kuma 'yan Republican suke muhawara kan yadda za a tsige shugaban ko kuma a kada kuri'a tsige shi. Wannan rana kamar da kika faɗa mai matukar muhimmanci ce wato a siyasar Amurka, domin wannan shine karo na uku idan har abin ya yiwu za a tsige wani shugaban Amurka da ke kan karagar mulki. A baya an sami Andrew Johnson da kuma Bill Clinton, sai kuma wannan karan idan wato abin ya yiwu kan shugaba Trump, shi dai Richard Nixon ya yi murabus ne, wato dukkanin sun zama hudu kenan idan a haka hada da shi wato shugaba Trump. kuma tun karfe 9 da safe aka fara wannan zama ake muhawara. Ana sa ran kada ƙuri'an ne nan da 6:30 na yamma ko kuma dare zuwa 7:30 na wannan rana ta Laraba da ake wannan zama Maryam.
To Madina, yanzu haka a gaban majalisa akwai mutane ƴan goyen baya ko kuma ƴan adawa da wannan matakin?
To Maryam, dai gaskiya kamar yadda muke kallo dai mu anan ba mutane, ba jami'an tsaro kamar sabanin wasu kasashe. Zaka ga in ana gudanar da irin wannan lamarin akwai jami'an tsaro, akwai cinkoson mutane, amma garin shiru kaman ba a ma gudanar da wani abu gaskiya.
To yanzu idan har aka kada kura'ar aka gama, me ake kuma sa ran zai biyo baya?
To Maryam, abin da zai biyo baya shine za a yi kuduri, wato ɗan majalisar wakilai kenan, kudurin za a aika shi majalisar dattawa. Ina so masu sauraron mu su fahimci cewa majalisun dokoki biyu ne kamar da muke da su a kasashenmu. Akwai na wakilai, akwai kuma na dattawa. Yanzu na wakilai ne suke wannan zama. Da sun gama za su kuduri su ce to sun amince a ɗige Trump ko kuma ba su amince ba, sai a tura kudurin wato majalisar dattawa. Idan har sun amince cewa a ɗige shi kenan, ita kuma majalisar dattawa za ta zauna ta duba wannan lamari, a saurari wato bangarorin biyu da suke muhawara kan wannan batu na tsigewa, wato bangaren ƴan Democrat da kuma ƴan Republican, a ga ko ya dace a tsige shugaban ko bai dace ba. Maryam, wani ƙarin bayani shi ne idan majalisar dattawa ba ta amince a tsige Trump ba, ita kuma nan ta wakilai ta amince, shugaban zai ci gaba da zama kan karagar da ta mulki. Amma dai an bin mai taban cewa an taɓa tsige shi a majalisar wakilai, abu da ke faruwa kenan, mataki da za a ɗauka nan gaba kenan idan an gama wannan zama na yau, wanda idan ya amince kenan a tsige shi shugaban na Amurka.
To saboda lokaci za mu dakatar da ku nan, sai kuma zuwa an jima ma nemi ƙarin bayani. Mun gode Muhammad da Madina. Kamar sauraro, an jima da dare, idan Allah ya kai mu akan wannan batu muke so mu bude layukan mu, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai mun ji daga gare ku. To yanzu kuma za mu je Najeriya. Majalisar Dokokin Kasar ta samu amincewar shugaban kasa Muhammadu Buhari akan wata bukata ta neman a gyara ginin majalisar, wacce a halin yanzu an kwashe sama da shekaru 20 ana amfani da wurin ba tare da yin gyara ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton.
Wannan kwaskwarima da ake shirin yi wa ginin Majalisar Dokokin Najeriya za ta laƙume kuɗi naira biliyan 37 daga cikin kasafin shekara 2020 na babban birnin tarayya Abuja. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa, Sanata Yahaya Abubakar Abdullahi, shi ne bayyana irin gyare-gyaren da za a yi wa ginin majalisar.
Wato lokacin da muka zo wannan sanata tara, bayan an gama zaɓe an zo an fara zama, sai mutane suka duba daga saman dome. In ka duba za ka ga naso na ruwa da kwalta, kai ran da ma aka yi zaben ma na shugabannin majalisa, abin ɗaukar sauti sai ya juya ya zamanto cewa abin da aka yi a House of Representatives yana hitowa a wajen abin ɗaukar sauti na Senate, na Senate yana zuwa can House of Representatives. To in mun kashe shi kuma ba za a yi ɗauka ba, kuma aka bar shi dai wannan confusion din abin kunya. Bayan mun zo aka zo muka zauna aka duba dai aka ga cewa in kana so maka gani ka je ƙasa inda wayoyin ma suke waɗanda na kwarancin na wuta, in ma ba mu isa abu ma sai wuta ta zo ta tashi ma, saboda wayoyin za su zo su tashi su ƙone wurin ma gaba ɗaya. To akan wannan sai shugaban majalisa da speaker aka kira management, aka yi meeting. Da aka yi meeting, cikin meeting din ana ta muhawara, muka kira har da mutanen FCGA. To muna cikin muhawarar nan da muka zo muka gane cewa majalisar nan tun lokacin da aka yi handle ɗinta over wajen shekara 20 da ya wuce ba a taɓa zuwa aka yi mata maintenance ko guda ba. Kuma irin ginin da ake nan dome ne, duk inda ka yi dome ko cathedral ne ko musallaci ne ko menene, dole sai ka duba, tunda dome wani abu ne, yanayin gini ne, architectural structure ne wanda in baka tsaya ka dube shi sosai ba to ina faɗo a kanka.
Amma ga masanin tattalin arzikin ƙasa Abubakar Ali, yana ganin wannan kuɗi da aka ware domin wannan gyara ya tsoratar da shi.
Mu da muke Abuja mun san ai majalisa din, yaushe aka gama sabon ginin sa bangaren nan da yanzu aka ba majalisan a wakilai? Wannan rashin majin tausayin talakan Najeriya ne ma a ce yau za a tashi a ce wai za a dau irin wannan makudan kuɗin nan, a ce wai za a aiwatar da wato a kawaita kenan a gyara, bai kamata ba ko kaɗan yanzu a ce za a dau irin wannan makudan kuɗin nan. a ce za a gyara majalisa. Shine kuma ɗaya daga cikin matsalan wannan tsarin shugaban kasa mai cikakken ikon nan a Najeriya. Kullun na sha faɗa wannan tsarin na fa ba tsarin Najeriya bane.
A matsayin sa na rai na zuriya al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar ya tsokaci akan batun gyaran majalisar, inda yake cewa
wannan maganan wai gwamnatin tarayya ta ware naira na gugan wuri naira biliyan 37 don a gyara majalisa. Wannan ba wani abu bane wanda ya wuce zalunci da rashin kuma tunanin waɗanda suka zabe su, waɗanda suka tura su bayan fatara da talauci da yunwa da ake fama da shi a ƙasar nan halin yanzu, a ce wai gyaran majalisa. Majalisar yaushe aka gyara ta? Gyaran ƙarshe da aka yi mata, me wani gyara take nema? Banda dai kawai an kirkiro waɗansu hanyoyi da za a yi sama da faɗi da waɗansu kuɗaɗe, talakawa kuma ko oho. Wannan ba daidai bane, san ba mu goyon bayan wannan al'amarin. Wannan abu ya nuna mana ƙararrawar rusɗi ta wannan gwamnatin da ma magana waɗannan 'yan siyasa ba ta tallaka suke ba, ta kansu kawai suke yi. Allah ya soke.
Abin jira a gani shine tasirin da gyaran zai yi ga yi wa al'umma dokoki da za ta sauya rayuwarsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma za mu leka Jamhuriyar Nijar. A yayin da ta yi taron cika shekaru hudu da kafuwa, jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa ta yi bikin rantsar da tsohon ministan harkokin wajen Jamhuriyar Nijar, Ibrahim Yakuba, a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da ke tafe, abinda magoya bayansa ke gani a matsayin wani matakin nasara. Wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Dubban magoya bayan MPN kishin ƙasa da suka fito daga ciki da wajen Jamhuriyar Nijar ne suka halarci gangamin da uwar jam'iyyar ta shirya a ɗakin taro na Palais de Venefie da ke nan Yamai domin jaddada goyon baya ga shugabanta Ibrahim Yakuba, wanne a yayin wannan biki ɗaukacin shugabannin rassan jam'iyyar suka baiwa tikitin zaben shugaban ƙasa da ake shirin gudanarwa a watan Disambar 2020. A cewarsa, yana da kwarin gwiwar samun galaba a wannan fafatawa.
Duk inda ka diba, kowane fanni ka diba cikin ƙasa ga mutane kuka suke. A lokacin da ƙasar Nijar ba ta da arzikin man fetur, ba ta da zinariya, kuma ko kuɗin budget na ta ba su da ƙarfi. A lokacin nan muna da makaranta, muna da gidan likita, muna da ruwan sha. Amma yau an tashi an kwan, an samu gwamnatin da ya zo. Ga kuɗi ba iyaka, ga arziki ba iyaka, amma da halin da ka sani cikin Nijar ya lalace, ya zama mutane kuka suke. To abinda muke so na ɗan Nijar su huda tsoro. Allah shi ke ba da iko, amma ya sashi hannun kowane ɗan Nijar. In muka yi unhwani da katinmu na zaɓe, wannan mutane za mu kada su insha Allah a cikin demokrasi.
Tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka fara jan ɗamara don ganin nasu ɗan takarar ya kai labari a zaben na baɗi. Kamar yadda shugabar matan kishin ƙasa Hajiya Baraka Sabo ta bayyana,
aiki ne za a yi tukururu, ba kwana ba zama a yi wannan aiki. Alhamdulillah ko MPN kishin ƙasa ba mu taɓa kwana ba mu taɓa zama, muna jiran lokaci da yayi, amma aiki dai ana yi. In kuma aiki zai biya insha Allah, muna cewa mata za su dora shugaban ƙasa in Allah ya yarda.
Jam'iyyar MPN kishin ƙasa mai manufofin haɗa kan ƙasashen Afirka ta gayyaci 'yan siyasa daga ƙasashe da dama na wannan nahiya domin halartar shagulgullan wannan biki, wanda a ɗaya ɓangare yake matsayin na murnar cika shekaru hudu da kafuwarta.
Sunana Kabiru Getsa Haruna, kuma kamar yadda ake gani mun zo ne daga jihar Kano tarayyar Najeriya, a ganin yadda wannan jam'iyya ta MPN kuma musamman shi ɗan takarar jam'iyyar Honorable His Excellency Ibrahim Yakuba ya yarda ya gamsu da ɗariƙa da aƙida da aƙidu irin tafiya ta mu ta konkusiya, shi ma ya zo ya kafa tsari na Yakubiya a Jamhuriyar Nijar. Fatan mu shine Allah ya sa shekara mai zuwa an gabatar da zaɓe wannan jam'iyya ta lashe zaɓe.
A ƙarshen shekarar 2015 ne Ibrahim Yakuba da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar MPN kishin ƙasa, bayan da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta dakatar da shi daga sahun 'ya'yanta. Jam'iyyar wacce a yau ke adawa da gwamnatin Renaissance na da kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa, abin da ya sa magoya bayan ta ke hasashen za su ba da mamaki a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Wannan mako muna tare da wani sabon bako dan asalin ƙasar Niger dake yanzu a ƙasar Masar a babban birnin Alƙahira. Bun bar bakon nan mai gabatar da kansa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode kwarai da wanda gayyata da aka mani. To da farko dai sunana Sani Ibrahim Mahadi ɗan Niger ne. Asalin haifar maraɗi a hindi shekara ta 1978. Farkon dai wajen kamar rayuwa ta dai ta wajen harkar karatu na faro premier dai wadda aka kan kawo tsaya da ke kuma Franco Arab ina wadda ta haɗa Larabci da Faransai a nan birnin maraɗi. Na yi premier ƙarshe dai zuwa 1994 tsari premier wanda shi ne daga nan na shiga kolai ina shekara biyu ta kolai a lokacin wadda ke kuma Saint-Kiem da Faransai. Daga nan dai zuwa zanje katirin a lokacin sai muka yi wani konkuro a nan ambassade de Egypte a Niamey. Shi ne kenan min na kan suban katirin sel ina ta yi. To a lokacin da muka samu konkuro na zuwa ƙasar Masar to lokacin dai Allah ya mun taufiki na samu wanda na zo dai da sunan Al-Azhar a nan Masar. To daga nan dai shi ne sai na zo nan Masar. Daga nan kuma sai nan ƙarshe dai rayuwa ta sai ta miƙe dai a nan Masar. To gaskiya na da ina a Masar na yi shekara da shekaru don saboda a lokacin dai na fara ta kolai.
Wani ƙauye ka hito a Maraɗi?
A ni ɗan nan na birnin Maraɗi ne.
Daga birnin Maraɗi akwai wanda ya taimaka maka samun wannan scholarship, wannan taimako, wannan tallafi domin ka samu kaje haka zo Niamey haka samu wannan minha?
Gaskiya dai taimakon da cewa zan amani shi ne nan da muna karatu dai ne aka zo aka yi abin da sanarwa cewa za a konkur a Niamey ina nan Maraɗi. Lokacin aka sanar da mu nan ta makarantar tamu aka ce da wanda ke kokari yanda ya gana iya wato ya je da wani nan kenan. Sai dai babu wani taimako haka da ita ko makarantar ta ba mu kullum dai taimako inda zai ta mun kawai dai ta ba mu cewa dai ga inda za mu sauka kamar sarki haka. Amma dai taimako kan dai taimako na Allah subhanahu wa ta'ala dai ne da ikon shi. Kan nan kuma sai taimakon uwaye kan waɗanda su ne suka ɗan tattala abin da za a tattala na mutum ya je konkuro nan zuwa Niamey. To kamar da ka sani dai dama ta Niamey Maraɗi daga nan Maraɗi zuwa Niamey akwai a lokacin ma ba irin abubuwan transfer kwara haka dai akwai ɗan yan wahala. To a nan lokacin dai wannan taimakon dai na Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa dai muka yi kokari da nan kokarin uwaye aka samu muka samu ka je wurin Niamey din nan muka yi konkur ta Allah da ya ba mu sa'a tinja ta hito dai aka ce mun wuce a lokacin muka shirya.
To Malam Sani Ibrahim, wannan konkur da kun kai a nan ofishin jakadancin ƙasar Masar da ke a Niger kun kai kamar mutum nawa haka?
To gaskiya dai a lokacin kan za ta sun yi mutum 100 hadda ke dai gaskiya dan da tabbatar sai dai waɗanda na sani mu a lokacin waɗanda muka hito daga nan Maraɗi lokacin mu mun kai kusan mutum 30 wanda muka hito daga nan Maraɗi. To amma dai mutane gaba ɗaya dai waɗanda dai suka yi konkur ɗin dai kawai gaskiya ga mutum 100 da wani abu gaskiya.
Kuma ku nawa ne kuka yi nasara a cikin wannan?
To a cikin wannan lokacin dai mutum 24 ne suka yi nasara na zuwa Masar.
Daga cikin mutum 150 kace ko?
Aiyuwa wajen 100 da wani abu haka ba. A yanzu dai zan ciwa na yawan shekara za ta kai 24 yanzu a Masar.
Digiri nawa ka samu wannan shekaru shan da suka gabata?
To alhamdulillah gaskiya dai zamu tare godiya ta tabbata da Allah kamar an yi shiri ba karatu. Saboda kamar yadda na gaya maka ne da farko cewa karatun dai na faro shi tun daga ita kolai sannan har zuwa lycée ko sanawiya sannan kuma lokacin na shiga digiri sannan bayan digiri da na kare sai kuma alhamdulillah na shiga na kara cewa akan ita digiri din hadi yanzu da alhamdulillah da Allah ya kawo nayi magister kuma ga nan ina doctora ita ma dai doctora da an zo karshe insha Allah
ikon Allah
sai an nan ji karatuka dai daban-daban dai
Sani Ibrahim Habib kenan dan asalin kasar Niger dake yanzu a kasar Masar a babban birnin Al-Qahira mun gode da mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin namu na himma Batagrogo wanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
Kuma dalla a gaida Abdul Aziz Adli Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko na hadin gwiwa ne daga Ahmadu Abacha Macina da Kawu Kawu Mai Goro Kumsa sun ce salamu alaikum VOA Hausa muna addu'ar Allah ya sa al'umman Najeriya mu amfana da wannan kasafin kuɗin kasar mu na shekara mai kamawa ta 2020 da shugaba Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu domin kuwa kowane shekara muna ji ana kasafin kuɗi a kasar mu Najeriya amma ba mu amfana da kasafin kuɗin to Allah ya sa a wannan karo ta sauya zani mu gani a kasa amin sako na gaba ya fito ne daga Dauda Hudu Unguru jihar Yobe yace salamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama ne kira ga shugaba Muhammadu Buhari da cewa gaskiya mu dai al'umman Najeriya san ba mu ji dadin makudan kuɗi da aka ware har naira biliyan 37 ba don gyaran majalisa kadai alhali talakawan kasar suna cikin halin kaka na kai tabbas hakan ya nuna wa duniya cewa wannan gwamnati ba ta kawo bace sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara yace to shugaba Buhari mun ji ka sanya wa kasafin kudin shekara ta 2020 mai kamawa hannu saura da mi mu talakawa muna fata zamu gani a kasa ta fuskar ayyukan raye kasa da kuma yaki da fatara da taiwa kasan nan katutu sako na karshe ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga yace assalamu alaikum VOA Hausa muna goyen bayan fatali da dokar kayyade wa'adin shekaru 6 kacal ga zababbin shugabanni da suke mulki da ƴan majalisa suka yi
to madalla kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
Yau Laraba ake sa ran majalisar dokokin Amurka za su kada kuri'ar tsige shugaba Donald Trump wanda zai zama shugaba na uku da ya taba fuskantar tsigewa a tarihin kasar kamar yadda majalisar ta gida ta gindaya a wani zama da ta yi a jiya za a yi kwashe sa'o'i 6 ana gudanar da muhawara kama kai ga kada kuri'ar manyan jam'iyyun siyasar kasar Pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yankewa tsohon shugaban kasar Pervez Musharraf a jiya talata kotun ta yankewa Musharraf hukuncin kisa bayan samun shi da ta yi da laifin cin amanar kasa. Adadin 'yan jarida da aka kashe a fadin duniya a wannan shekarar ta 2019 ya ragu matuka shi ne mafi karanci a cikin shekaru 20 wasu 'yan wayansu kungiyoyi suka bayyanar da wannan rahoton wanda ke nuna cewar an samu karancin waɗanda aka kashe 'yan jarida a bakin aiki a lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da rikici ta samu karɓuwa a majalisar dokokin ƙasar India
Tumar sauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Madan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.